demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin shari'ar da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Adamawa Bala James Ndilari. Jama'a zaron mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Wani tsohon abokin aiki na bani labarin yadda ta kaya tsakanin marigayi gwamnan jihar Kano Audu Bako da kukunsa. Kuku ya samu sabani da uwar gidan gwamna, shi kuma gwamna yake ya kori kuku. Kuku ya kwashi kayansa ya tafi ofishin shugaban ma'aikata. Shugaban ma'aikata tambaye shi abin da ya kawo shi yace ai mai gida ne ya sallame shi. Shugaban ma'aikata ya buga gwamna Audu Bako ya ji abin da ya faru. Shi kuma gwamna ya gaya masa cewa shi ya sallame shi saboda sabani da aka samu tsakanin shi ma kukun da kuma uwar gidansa. Shugaban ma'aikata ya gaya marigayi Audu Bako cewa ba shi da hurumin sallaman kuku. Audu Bako ya ce ina gwamna ba ni da ikon sallami kuku. Aka ce masa a'a ba shi da shi. Iyaka idan akwai laifi da ake zargin ma'aikacin da aikatawa ya gaya ofishin da ke kula da ma'aikata su bincika idan laifin ya cancanci a kori ma'aikacin to shikenan ko kuma a ɗauki wani mataki na ladabtarwa. Masana suka ce daina bin ƙa'idoji da aka shimfiɗa su ne ummul kaba'isin matsaloli da ƙasashe masu tasowa suke ciki kenan. Saboda bin ƙa'ida shi yasa shugaban Amurka mutumin da ake kallo ya fi kowa a doron ƙasa iko da martaba ya kasa kashe binciken da ake gudanarwa game da zargin haɗa baki tsakanin wasu hadimansa da kuma jami'an Rasha. Wanda ya kawo muka hukuncin da kotun jihar Adamawa ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Bala James Ndilari. Saɓani abinda nake zato dalilin da kotu ta ɗaure tsohon gwamnan jihar ba wai kan satar dukiya ba ce, a'a bai bi ƙa'ida ba ne wajen ba da kwangila. Rahotanni daga jihar Adamawa sun ce wannan hukunci ya sa ma'aikata daga kowane rukuni sun fara shiga taitayinsu. Ga abin da wani dan fafutuka Husaini Hamman Gaɓɓe ga Ibrahim Abdulaziz.
Ko shakka babu, saboda in ka bincika ma yanzu ministry in ka bi suna tuntuɓar lauyoyinsu bisa ga duk wani abin da ya shige musu duhu, saboda ta Birtaniya za ta kasance kar ya kasance kamar na Bala Ndilari zuwa gaba. Abin da ake yi kenan jihar Adamawa cikin su ya ɗau ruwa ya kasance darasi ga masu rike da mulki da kuma mai wani tunanin almundana ko ko rashin bin ka'ida, ganin cewa laifin da ya ba kuɗi ba ne ci cancan iyaka amma rashin bin ka'ida ne, saboda haka abu ne mai kyau sosai.
To sai dai ga mutane irin su Yakubu Musa Uba na ma ku gani fa da sauri na aka ba
abun kawai ana yi ne ana tafiya kai mutane ba za su san ɗaukan darasi amma da abun wasa. Ko shi gilarin ma an ka duba ba an ce an ɗaure shi rashin bin ƙa'idan ba da kwangila ƙarshenta ne ya faru. Ya an zo an fara cewa akan miliyan 100 da wani abu ga wanda suka yi ɓarna su sata suka yi abin da ya fi haka. Ba ɗaure su ba na ta kan shari'a shi na shi cikin lokaci kaɗan har an ɗaure shi lokacin ta shi ɗin ma mai biyo ba.
Kan haka na tambayi Abba Bello Umar babban shaidan gwamnati a shari'ar da aka yi wa Bala James Ndilari wanda kuma shine babban daraktan hukumar kula da kwangila ta jihar, hukumar da Bala James Ndilari ya saba ƙa'idojinta, ko zai gaya mana aikinsa.
Ita wannan hukuma tun 2013 Adamawa State House Assembly sake biro da ta wannan doka na public procurement Adamawa domin kula da yadda gwamnati za ta shiga ba da kwangila, kananan kwangila da kuma manyan kwangila, because an yi la'akari kan cewa shekaru da suka wuce za a ga state tana samun kuɗi kuma ana ba da kwangila, amma a ƙarshe sai ga kwangilan za a bayar ko a ci mai kuɗi. Ko kuma kwangilan idan kwangilan miliyan 10 ne sai kusa an ba da isa miliyan 200. Amma da wannan hukuma da ta zo ina yi maka assurance kan cewa abubuwan da ake da yanzu ba a iya yin shi, sai kuma mutum ya yi to doka da ta hukunta shi.
Wace rashin ka'ida ce gwamna Bala James Ndilari ya karya?
Ka'idan shi ne ka san kamar da na faɗa maka akwai threshold in a limit of spending na shi ne kima gwamna.
Akwai an ƙayyade iya kuɗi da gwamna zai iya kashewa?
Ƙwarai da gaske.
To
shi a matsayinsa na gwamna lokacin wannan kuɗi kusan miliyan 160 da wani yaman sayawa kwamishinomin motoci. Ya shi ne shi ya instructing ɗin shi SSG na shi a kan ya rubuta masa memo ya kawo masa. Ran da ya memo ɗin rani ya kai masa rani ya sa hannu ba da kuro ranar kuma aka tura aka caji a cire kuɗi a sa kamfani.
Kana nufin gwamna bai da 'yanci bai da izini ya sa hannu kan kwangila da ta kai miliyan 160?
na fada maka cikin dokan ka duba gaba ɗaya gwamna bai da wannan hurumi
me ya kamata gwamna yayi
abuna kamar da amma da ya kamata a lokacin da kudin ya fi ka sai barwa waɗanda ministrin da ya kamata su yi waɗannan abubuwa kaga waɗanda amma shi magana sai motoci ni so finance sai ya kamata su yi na da masu
to
akwai abun da muke kira tender board ya kamata wannan process ya tender board
to
da ministry
to
fara shi daga farko har karshe idan har hankali an tabbata ga yawan kudin da za su yi wannan kashi ne za su yi ta executive council memo bayan sun samu sati abun da muke kira ko abun da muke kira sati ga no objection wanda BPP za ta tayar ka tayar da kan kaidojin da aka bi har aka samu wannan dan kungila da zai wannan aiki kan cewa suna neman executive council su ba su approval kan cewa eh sun bi kaidoji kuma sun samu takarda daga BPP akan sun yadda da kaidan da aka bi aka samu dan kungilan da zai wannan aiki samu sai executive council sai su ba su approval shine sai a tura ministry of finance sai a tura treasury yan tabi treasury kuma ba za a ba wannan dan kungila ba sai a kwamna hijira bi security kamar ma a ce an ba shi mobilization 50% da 30% amma kaga su a lokacin kusan 80% aka ba da wannan kudin gaba daya kusan miliyan 130 da wani ba ka ci aka bayar a lokaci guda duk da transaction din da ke awa uku ba ka yi wadannan abubuwan gaba daya ka ci wadannan kudade
aya akai ka shigar da ƙara haka je ka ba da shaida
eh ai ka san da lokacin da suka kore ni ni na tafi industrial court akan bai da ya kore ni ba because akwai kaidan zaka ci ka kore shi director general na BPP ana haka shine sai muka industrial court so copy na case namu da muka kai industrial court sai muka copy to state assembly adam also to state assembly through the speaker so da suka gani ya allegations da muke charging din su gwamnati a lokacin da abubuwan da suka yi abubuwa kusan 10 so kuma a lokacin sai suka yi zama da suka yi zama suka ce a inda haka ne dole su tura EFCC su zo su investigation abunda DG ya faɗa nan kan dai ne ko ba dai ne ina faɗa maka a ciki kwaya daya abu guda daya ka dauko aka fara trial din akan su kuma kaga yadda shari'ar ta kasance karshen ta shine aka ba shi shekara 5 a Fusina
to wannan saboda rashin bin ka'ida na sayan motoci da kamfanoni
wannan rashin bin ka'ida ne ma kawai fa
da wannan hukunci da aka yanke a jihar Adamawa kan shi gwamna na rashin bin ka'ida ta yaya haka ya shafi yadda ma'aikatan jihar da ma'aikata suke tafiyar da ayyukansu game da bin ka'ida
kai komai ya canja yanzu ina faɗa maka wallahi komai ba kai yanzu rabon ka da zuwa Adamawa tun yaushe kaga yadda abubuwa suke tafiya yanzu ai yanzu na faɗa maka sanadiyan wannan abun ya sa kowa ya shiga hankalin shi dama shi al'amari rashin bin doka hatsari ne ga ita al'umma da kuma su waɗanda suke aka tsora musu waɗannan nauyi a kansu to amma yanzu na faɗa maka kowa ya san me yake yi gwamna ma bai bar kowa ba don shi koyaushe yana faɗa kan cewa shi duk abun da za a kawo gaban shi inda ya ka'ida ba shi ba ruwan shi kuma tafiyan da muke yi kenan yanzu shi yasa daga dan inda ake samu kadan kaguma ana aikin kai ina faɗa maka a yanzu ko shekaran jiya mutanen kogi da mutanen plateau sun buga mini akan za su zo mu ba su tarafi akan abubuwan da muke a wajen mutuna to doka ne kowa dole kawai bi shi shine sai ka zama lafiya ka kara gwamnatin ka ba wanda ya sai ce ma ka fasa cikin gwamnati
shin dama a lokacin da aka kafa wannan doka wannan mai wannan mukami yana halarta taron majalisar kwamishinoni ne ko kuma dai a yanzu ne aka fara
ina faɗa maka babu baya cikin shi a matsayin ka na TV baka iya zuwa wannan wuri because kai ba kwamishina ba ne sai dai abu ya tashi ana iya neman ka zo kai bayani a wajen
to me yasa kai
amma zuwan wannan gwamnati na shi Prince Umaru Bello ya ga ya dace wannan matsayi wannan hukuma ya kamata ta proje tana tare da su so that idan akwai abubuwa na aifan kungila ko da gwamnati da aka kashe kuɗi dole ne shi DJ bayani kuma ya musu jagora
masu haro da wannan bayanin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Abba Bello Umar da Cibanyiro Jedone da kuma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.